Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alpha Radio kuma su dake kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 20 ga watan Satumbar shekarar 2018. Ibrahim Jarmai ne tare da Daula Salim da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Akalla mutane 12 sun mutu sakamakon kwararowar laka da ta lallaba gidaje da dama a kasar Philippines a yau Alhamis. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun hallara a kasar Austria domin tattaunawa akan sharuɗan ficewar kasar Burtaniya daga cikin kungiyar. A can kasar Uganda kuma, 'yan sanda sun kama Bobi Wine dan majalisa a yau Alhamis bayan ya sauka daga jirgin sama a birnin Kampala.
Kanan labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da samun rahotannin ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na Najeriya, shugaban hukumar sassan yanayi na Najeriya ya ce tun farko hukumar ta bayyana cewa
irin matsalolin nan da ke fara da harko da ƙarshen damina na yawan irin iskan nan mai kawo banna za a same ta harko da kuma ƙarshe. To wannan din nan harkon damina da ƙarshen damina wannan iska ne da ke kawo dauna ta kada itatuwa ta kada gine-gine ta cire kwano din nan.
Har ila yau dai a Najeriya gwamnatin jihar Taraba ce ta kaiwa waɗanda su ma ambaliyar ruwa ta shafa dauki.
Nuru Njeke da Dayana, amma shi gwamnan ya taimake mu ya tura masara kusan buɗari biyu ya bani na bawa mutanen basoya na Njeke Yurum talakawa suka sun gode.
Akwai mu da shirin sai bango ya tsage, amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Akalla mutane 12 sun mutu bayan da wata gagarumar zaftarewar laka ta binne gidaje da yawa a tsakiyar Philippines a yau Alhamis. Wannan bala'in na baya-bayan nan ya faru ne sa'o'i bayan fitowar rana a birnin Naga da ke tsibirin Cebu. Kwana da kwanaki da aka kwashe ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya, shi ya zaizaye lakar a saman tsaunuka, abinda ya bankado laka daga wasu tsaunuka zuwa gidajen mutane. Hukumomin yankin sun ce mutane kusan 50 sun bace kuma ana fargaban sun makale a gine-gine. Lamarin da ya faru yau Alhamis yayin da mazauna babban tsibirin Luzon ke kokarin farfadowa daga bala'in zaftarewar laka da suka faru a yankin sakamakon mahaukaciyar guguwar tekun Marquardt.
Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun taru a Salzburg kasar Australia domin tattaunawa akan wasu muhimman batutuwa da suka hada da ka'idojin ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai, yayin da gwamnati mai ra'ayin riƙau ta Burtaniya ta rasa abubuwa da dama a dalilin ficewar ta. Za ta kuma fice daga harkokin kasuwancin tarayyar Turai da kuma kungiyar custom. A yanzu haka tana kokarin neman sassauci ne. Wata matsalar da ba a magance ta ba ita ce makomar kan iyakar kasar Ireland wadda ke cikin kungiyar tarayyar Turai da kuma island ta arewa ta Burtaniya.
Dan majalisa dan adawar kasar Uganda kuma shahararren mawaki Bobi Wine yan sanda sun tare shi a yau Alhamis lokacin da ya sauka a filin jirgin saman Kampala suka yi awan gaba da shi. An hana yan jaridu shiga cikin filin jirgin kuma aka tsaurara matakan tsaro a birnin Kampala. A yayin da aka tura jami'an tsaro akan titina jiya Laraba, 'yan sanda suka hana mutane yin gangami a gaban filin jirgin da wasu wurare domin tarban mawakin dan shekaru 36. Kafofin yada labarin kasashen waje da na ƙasa da kuma dandalin sada zumuntar yanar gizo sun ba da rahotannin cewa dan uwan mawaki Wine da manajansa da kuma 'yan uwansa da suke waka tare su ma an kama su a lokacin da suka sauka daga jirgin saman bayan sun fito daga Turai.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Japan Shinzo Abe ya lashe zaɓe da gagarumin rinjaye a matsayin shugaban jam'iyyarsa, kenan ya ƙara samun wani wa'adin mulkin shekaru uku. Cikin sauki Abe ya yi nasara akan tsohon ministan tsaro Shigeru Ishibe a zaben shugaban jam'iyyar Liberal Democratic da aka gudanar yau Alhamis, inda Abe ya samu ƙuri'u 553 akan Ishibi da ya samu 254. Idan har Abe dan shekaru 63 ya samu damar kammala wa'adin mulkin sa yanzu zai zama prime minister Japan na farko da yafi kowa dadewa akan mulki a matsayin shugaba Taro Kusura da ya rike farkon karni na 20.
Shugaban mayakan sama kasar Isra'ila na ganawa da jami'an gwamnatin kasar Rasha a yau Alhamis a birnin Moscow domin gabatar da bayanan abubuwan da suka gano sakamakon harbin jirgin saman kasar Rasha na leken asirin kasa da Syria ta yi a wannan makon. Major General Amikan Noki zai bayyana dukkan abin da ya faru akan wannan lamarin a cewar sanarwar jami'an tsaron Isra'ila. Lamarin da ya hallaka sojojin Rasha guda 15 a daren Litinin bayan da aka harbo jirgin a lokacin da Syria ta auno jiragen saman yakin Isra'ila.
Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un yana so su kare yin wani taron koli da shugaban Amurka Donald Trump domin gaggauta dakatar da shirin makaman nuclear a zirin Koriya. Shugaba Moon ya bayyana wannan ne ga shugaba Kim a yau Alhamis a babban birnin Seoul bayan ya dawo daga ziyarar kwanaki uku a Pyongyang. Jiya Laraba shugaba Kim da Moon suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya da ta tanadi Koriya ta Arewa ta rufe masana'antar gwajin makaman nukiliya dungu-dungun. Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da bari mu fara da hotunan namu daga Najeriya inda za ku ji cewa hukumar sasashe ta yanayi ta Najeriya ta kasar ta ce kawo yanzu hukumar agajin gaggawa ta nema ta ce mutane 100 suka riga mu gidan gaskiya a sakamakon ambaliyar ruwa da ta shafi sassan kasar daban-daban. Daga Abuja Nasir Adam Malikaya ya yi kuma da ƙarin bayani.
Ambaliyar ruwan da ta shafi sassa daban-daban na Najeriya ta tabbatar da gargadin hakan da tun farkon damunar bana hukumar hasashen yanayi ta Najeriya NIMET ta sanar da gargadin mutane su kauracewa sassa mafi hatsari. Zuwa yanzu dai hukumar agajin gaggawa NEMA ta ce mutum 100 ne suka riga mu gidan gaskiya a jihohi 10 na Najeriya, inda ambaliyar ta fi shafar jihar Niger da Kogiyar Arewa da kuma Anambra da Delta a kudu maso kudu da kuma kudu maso gabar. Baga dalilin yawan ruwan sama da kankawar ambaliyar ruwan, kwararre kan yanayi da gine-gine injiniya Muhammad Bello Abuja ya ce rashin bin ka'ida tsara birane na ta'azzara lamarin.
Mutane su san muhimmancin bude magudanan ruwa da kuma gyara su idan lokaci yayi da kuma rashin yin gine-gine akan magudanan ruwa. A gehen gwamnati kuma ya kamata a lokacin da mutane aka fara bada wuraren yin gidaje ya kasance an tanadi magudanan ruwa da hanya isassa, sannan kuma a dinga dubawa akai-akai inda ya dadi mutanen gwamnati wanda ke bi koyoshi lokaci-lokaci ana duba a ga abin da ya kamata a yi a cikin lokaci.
Muhammad Usman Madaci dan jihar Jigawa ne a arewa maso yammacin Najeriya ya bugo waya da nuna damuwar yadda ambaliyar ta shafi garin nan mai albarkar noma a Uyo da kuma gefen kafin Hausa.
Ya wura da tsaye wallahi tana da hehe ai dai ni ba mutu da amanan ke tafiya da jar da kan kama wasu da hanyar nan kuma ruwa ba hanya ba da ruwa kareta wannan hanya da ta kafa wasu zuwa Uyo sai har ya tinkaro kalugoi marke da hadin wannan yalle mazan da wallahi ruwan ya arewa ya fiye wannan guman
yanzu a tuna shugaban hukumar hasashen yanayi na Najeriya Farfesa Abubakar Mashi ya yi bayani filla-filla kan yadda damuwar za ta kasance da ambaliya ta bazata.
Akwai wasu irin matsaloli irin kamar su tsawa da irin ruwan nan da yake zuwa da yawa a cikin takaitaccen lokaci da zai faru a wurare, wanda yake idan wannan ruwan ya zo ya taru aka same shi ruwa fiye da yawa cikin takaitaccen lokaci yana sawa a zo a samu matsalolin ambaliya. Duk da yake da cewa duk cikin Najeriya za a samu ruwa yadda aka saba, amma da yake akwai ɗaiɗaikun wurare inda za a samu ruwa fiye da yadda aka saba samu, kaga ana sa ran cewa za a samu matsalolin ambaliya kenan. Kaga kenan dole ya kasance a kwana cikin shiri. Sannan abinda kuma muka zo muka ƙara samu shine cewa irin matsalolin nan da ke faruwa da farko da ƙarshen damina na yawan irin iskan nan mai kawo ɓanna za a same ta farko da kuma ƙarshe. To wannan din nan farkon damina da ƙarshen damina wannan iska ne da ke kawo ɗauna, ta kada itatuwa, ta kada gine-gine, ta cire kwano din nan, za mu same, muna sa ran cewa za a zo a same ta.
Rahotanni sun bayyana cewa ambaliyar ruwan bana a Najeriya ta fito kowace shekara tsanani, in ba dai an kwatanta da shekara ta 2012 ba. Nasura da Malika, Yamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasir Adamu Hikaya. To har yanzu dai muna tare da Najeriya inda wata ambaliyar ruwan kuwa da ta faru a jihar Taraba. Gwamnatin kasar ta bada tallafi, gwamnatin jihar Kai ta bada tallafi. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya zo mana da karin bayani.
Dukiya na milyonera ne ma dai suka salwanta musamman amfanin gona. A wasu yankuna na Mambila ta sanadiyar ambaliyar ruwa da aka yi kamar da bakin kwarya. Al'ummomin da lamarin ko ya shafa sun mako hala da yurum. Baso ya nada jeke da ke cikin karamar hukumar ta Saudauna inda ma aka kai musu wannan tallafi na abinci da suka hada buhunan masara 200. Alhaji Abubakar Zubairu Kabri da ke zama hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin kiwon dabbobi shine ma ya wakilci gwamnan jihar wajen ba da buhunan hatsin da aka bada.
Abinda ya kawo mu nan likitaba yau mun zo ne don gwamna a cikin jurisdiction Ishaku ya ji labari ruwa ya ci gonakin mutane daga Yana, Baso, Njeke da Yurum. To daga jin haka ya tura a ofishin deputy governor an zo an dubi yawan barnan da aka yi a gonakin da aka duba aka koma dama nan masara ake nomawa. To shine yanzu ya tura ya ce ni in zo da masara buhu 200 muka kawo yanzu mun iso nan gashi mun kawo.
Mai martaba Lamdo kuma Alhaji Adamu Gamsani Musa da ma shugaban garman hukumar Sadauna Rabaran Gwasu Isol sun nuna farin cikin su ne da wannan tallafi da gwamnatin jihar ta turo.
Abin da zan ce ni kam sai godiya, sai godiya. Na gode gwamnan Taraba da majalisa. Lallai Allah ne ya sa abin akwai abin da ya samu mutane na Digan Baso, Yurum, Njeke da Yana. Amma shi gwamnan ya taimake mu ya tura masara kusan 200 ya bani na bawa mutanen Baso Yana Njeke Yurum talakawa suka sun gode ni sarki na gode mishi
su taimake mutane su samu abinci saboda abin da same su ruwa ya zo ya lalatar da abincin su.
Yanzu haka matsalar ambaliyar ruwa na ma neman zama ruwan dare a Najeriya wanda kuma kawa yanzu alƙaluman hukumomin ba da agajin ƙasar ke ma cewa fiye da mutum 100 ne suka mutu ta sanadiyar ambaliyar ba ga dukiya. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da aka soma sako ruwa daga madatsar ruwan Lagdo na ƙasar Kamaru da ke makwabtaka da jihohin Taraba da Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
So ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lalle shugaba adali ne sun zaman lafiya in yake so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. A wannan batun ne muke son zamu gudar musumu jira'ayinku an jima idan Allah ya kai mu shirin mu na dare domin a kira a bayyana ra'ayi. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe 11:12 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron Sai Bango ya tsage. Tare da fatar kuna lafiya, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin Sai Bango ya tsage ya gayyato Professor Awalu Umaru Gajida, mataimakin shugaban asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano da ke Najeriya. Professor Awalu Umar Gajida zai yi kokarin amsa tambayoyin wasu masu sauraron mu. A saboda haka ga mai tambayar mu ta farko a yau.
Sunana Ado Umar Abdullahi.
To,
ina magana da gidanni. To tambaya ta ni ina da wani yaro haka. Shekarar ta hudu yana cewa kuka yana yawan ciwo haka amma ɓari ɗaya an je an yi hutu hoton kuma bai nuna komai ba amma daga ana kawo durin sai kuma ya zo yana kuka yana kuka. Sai ni amfani da wani magani kamar alajisti haka ake dan ba mu haka ake bi ta an zai samu rami. To shi ne wannan nake so mu tambaya da Allah. Profesor, ko za a ce masa a ɗan wa mana da kai kuma a ɗan ba mu shawarwari a kan yadda abin zai kasance mu samu lafiya insha Allah. Mun gode Allah sarkara.
To, Profesor Greka.
To, Amala da Umar ya ce yaro ne da shi kamar ɗan shekara hudu yana fama da ciwon ciki. Ɓari guda, to ban sani ba ɓarin hagu ne ko ɓarin dama yaron yake nunawa. don ya danganta da halittar da ke cikin mutum, cikin kowa ma a kowane bangare akwai ta daban mun sani. Amma dai ya wanne asibiti ya je da kuma likitan da ya gani yana da muhimmanci gaske. Fata na shine Allah ya sa in har ba asibiti ya je babba wanda aka samu ƙwararren likitan yara ba, saboda kokarin da za ya yi ya hanzarta ya samu ya je asibiti babba wanda akwai ƙwararren likitan yara. Kuma alhamdulillahi yanzu a yawanci asibitocinmu idan har a nan Kano ne akwai ƙwararren likitocin yara a manya-manyan asibitocin garin nan wanda za su duba su gani menene ainihin yake haddasa mu wannan yaron ciwon ciki nan bari guda. Za su iya bukatan a yi gwaje-gwaje ko bayan gidan yaron nan ko fitsarin shi ko ma a sake maimaita hoton da aka yi.
To Allah ya sa a dace. Malami na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum professor. Sunana Abubakar Tahiru Muhammad.
Wa alaikum.
Daga nan garin Kano.
Na'am.
Yawwa, tambaya ta nan shine likitan alima kusan tambaya na farko ni ma kusan irin haka ne. Yaro na ne yake fama da ciwon yana yawan yin amai, amma na kawo shi asibiti, likita ya rubuta mana magunguna a je aka ce min ai in aiki take ke damun sa. Amma yaron ya samu sauki. Amma tambaya ta a nan shine professor, ita likitan da ta duba mu ta ce wajen shiga ban ɗaki yara suna wanke hannu da sabulu na suna wankewa. To amma sai take ce a daina amfani da wanda ake yin wanka da shi, a samu ruwa a sabulu na ruwa wanda za su dinga matsa suna wanke hannu, sannan kuma butocin da ake amfani da su mu dinga wanke su, a tsaftace ban ɗaki da sauransu. To likita tambaya ta a nan shine shi wannan rashin wanke hannu da rashin wanke butoci na yin amfani da su a kullum a gida shi suke jawowa wannan ciwon har ya samu da tsutsar ciki ko kuwa menene yake jawowa?
Ainihin ciwon ciki ɗin da ka ce yaronka ya yi har ana zaton ko tsutsar ciki ne, gaskiya ne tsutsar ciki da macijin ciki yana ɗaya daga cikin laruran da sukan sa yara su zo asibiti da ciwon ciki. Kuma dukkaninsu da tsutsar ciki ɗin ko macijin ciki yawanci dukkaninsu shi ake yi a baki, ma'ana wanda yake ɗauke da kwayan cutan ya yi bayan gida, bayan gidan kuma ya gurɓata ko dai ruwan da muke sha ko kuma ya gurɓata abubuwan da muke ci, musamman waɗanda ake ci ba a dafa ba, irin su ganyayyaki kenan ko kuma 'ya'yan itatuwa. To na farko dai duk sanda za a ci 'ya'yan itatuwa ko ganyayyaki ya kamata a riƙa wanke su, musamman a wanke su da kyau, a kuma wanke da a ɗan zuba gishiri a ruwan da za a wanke su, ana kyau da san zai kashe kwayan cutan in har akwai su. Ruwan da muke sha yawanci musamman wanda ba na famfo ba, kai ko ma na famfo ne, musamman in da yara za a bawa ya kamata a riƙa dafa shi, in ya huce yana riƙa sha, shi ma ana fatan cewa wannan dagowar za ta kashe kwayan cutan da za su iya kama mutum har ya samu tsutsar ciki ko macijin ciki. Bayan nan kuma ɗabi'ar ɗan adam na zuwa bayan gida ya kamata duk sanda aka je bayan gida aka fito a riƙa wanke hannu da sabulu ko toka, ko da mutum ya yi taɓa bayan gidan da yake ɗauke da wannan ƙwayan cutan, dai har ya wanke hannunsa bayan ya fito, to insha Allah ba zai yaɗa wannan ƙwayoyin cutan da za su haddasa tsutsar ciki ko macijin ciki ba. Haka kuma abubuwan da ake tattaɓawa ko ake amfani da su a gida ko buta da ake zuba ruwa ɗin, yana da kyau a riƙa wanke su a kai a kai domin kada su waɗannan ƙwayan cutan wanda ko da sun suka ce duk abubuwan da aka yi a can ba su zo su samu guri da za su makale a wannan buta, wannan aka yi amfani da ruwan shi ma ya zama cewa an samu an kamu da wannan cutan. So kuma tsafta tana da muhimmanci, yadda ake alkinta bayan gida ɗin shi kanshi, yara suna bayan gida a ƙasa ko a ko ko a matsayi, a tabbatar cewa wasu yaran ba su samu sun taɓa su, sun taɓa sun ɓata hannunsu kuma su je su dangwala hannunsu a abinci ko ruwa ba, wannan yana da amfani sosai.
To mu je ga malami na gaba ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina yau
Wa alaikum salam.
Ina tambaya ne akan ina da Zainab Ahmad daga nan Kano. Ina tambaya ne akan ciwon kafa da cikin kashi da ake fama da shi. Ya Allah ya gani maganin shi ne kuma inda ya yi.
Tace ciwon kafa wai na cikin kashi.
Na tsofaffi ko kuwa na kowa da kowa ne wannan?
Malama Zainab, ciwon kafa na tsofaffi ne ko na kowa da kowa? To, wai ba na tsofaffi ba ne?
Na matasa, to,
to, ala ayi halin da ciwon kafa kowa ma zai iya kamuwa da ciwon kafa din, amma akwai mutanen da aka ilimi ya nuna cewa sun fi yawan kamuwa da ciwon kafa. Na farko dai tsofaffi din domin yana ɗaya daga cikin alamomin manyanta a rika yin ciwon kafa din. Amma bayan wannan kuma in yara ne, akwai yara masu cutan dauke da cutan amotsalin jini wanda ake cewa sikila kenan, sikil sel disease, su ma sukan yawan yin ciwon kafa. To ala ayi halin in yaro ne yake ciwon kafa din, akwai buƙatar a je asibiti don a gwada shi a ga menene ainihin ya haddasa masa wannan ciwon kafa din. In wanda za a iya maganin sa ne a bada magani a warke, in kuma wanda za a bada magani ne amma ba lallai a ce an daina ba, sai an hada da shawarwarin da yadda abubuwan da za a riƙa yi in ciwon ya taso, to shi ma za a bada shawarwarin.
Ba tsofaffi ba ne, ta ce wannan ne matashi ne ko matashiya, kuma akan cewa wai sun je asibiti an ba su magani amma ina jin ba a samu sauki ba.
Shi ne in dai har matashi ne ke ciwon kafa, za a gwaje-gwaje a ganin shin yana da ciwon sikila ne wanda ake cewa amotsalin jini din nan, shi ma yakan sa ciwon kafa. In ba haka ba kuma yana da ciwon hawan jini ne, masu ciwon hawan jini sun wani lokacin kafarsu tana ciwo. Ya danganta da wanne asibitin aka je. Ala ayi halin yanzu an samu, ana samu muna da kwararrun likitoci wanda su kuma masu ciwon kafan ma ciwon gaɓoɓi kaɗai suke dubawa. In aka je za su gwada su ga wannan irin ciwo ne don a ba da shawarwarin da suka dace.
To Professor, misali a ce sun je asibiti ɗin an ba su magani ba su ji sauƙi ba, me ya kamata su yi?
Ai duk sanda mutum ya zo asibiti, wannan watakila akan samu alam daga mu kanmu ma ma'aikatan asibiti ɗin. Dama in har mutum ya zo asibiti aka ba shi magani kamar yadda Bahaushe yake cewa ma yi magani, to idan aka yi ɗin aka ga ba a samu sauƙi ba, ai ya kamata a dawo ne a yi wa likitan bayani cewa ni ne wani ɗin maganin nan da aka bani ban ta samu sauki ba. To wanda shi kuma sai amfani da basira cikin ilimin da Allah ya bashi ya ga shin menene kuma mafita.
Abinda ya sawaka kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Kafin mu sallama, muna godewa Malam Abba Bello, jami'in kungiyar AHIP, kungiyar da ke kula da lafiyar iyali, da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shiri akan faifai. A huta lafiya.
To madalla a gaida Jumai Ali da shirin sai bango ya tsage. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Za mu fara ne da wannan ra'ayi ta haɗin gwiwa daga Hajiya Gambo Mammangusau Zaria da Hajiya Talatu Ba'ara Yardu, waɗanda suka rubuto suna cewa, salam, don Allah ku ba mu dama mai kira da babban murya zuwa ga fadar mai alfarma Sarkin Musulmin Tarayyar Najeriya da ta hanzarta ɗaukar wani matakin ƙwatowa wasu ɗaliban mata musulmi 'yancinsu da wata shugabar makaranta ta dakatar da su akan kawai don sun sa hijab. Sai kuma ra'ayin Alhaji Abbas mai tireda bakin kasuwa jihar Bauchi, ya ce hakika gudanar da zaben ƙananan hukumomi a daukacin jihar Bauchi shine burinmu. Duba yadda aka kwashe kusan shekara 8 babu duriyar zabe a daukacin jihar, da fatan hukumar zabe mai zaman kanta ta jihar Bauchi haɗi da gwamnatin jihar Bauchi za su ji wannan kuka namu domin gudanar mana da zaben ƙananan hukumomi cikin watannin da suka rage gabanin zaben ƙasa mai zuwa. Salam gidan rediyon muryar Amurka. Ku miƙa min sakuna wajen ƴan uwa na al'ummar jihar mu ta Yobe da cewa ya kamata mu yi ta addu'a na neman zaben Allah a wannan lokaci na fitar da ƴan takara a jihar mu ta Yobe da sauran garuruwan mu baki daya da mu fitar da san rai a ciki. Wallahi yawaita addu'a ce kadai za ta zaɓi mana mutanen kirki. Da fatan ƴan uwana matasa za su guji bangar siyasa. Da fatan jama'a za mu dage, Allah ya zaɓi mana ƴan takara na gari mutanen kirki. Allah ya raba mu da duk waɗanda ba sa ƙaunar ci gaban al'ummar jihar Yobe. Allah kai ka san yadda za ka yi da su. Wannan saƙo ta fito ne daga wajen Malam Baro Fatiskum tsohuwar kasuwa Fatiskum a can jihar Yobe.
To a kai da Jumai Ali da wasiƙu masu sauraro. Kafin kammala shirin namu ga Daula Salim da takaitaccen labarai.
Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun taru a Salzburg a kasar Austria domin su tattauna akan wasu muhimman batutuwa wanda suka hada da ka'idojin ficewar Burtaniya daga kungiyar tarayyar Turai. Yayin da gwamnati mai ra'ayin rikauta Burtaniya ta rasa abubuwa da dama a dalilin ficewarta, za ta fice daga harkokin kasuwancin tarayyar Turai da kungiyar Custom. A yanzu haka tana kokarin neman sassauci a wata matsalar da ba a magance ba, ita ce makomar iyakan kasar Ireland wadda ke cikin kungiyar tarayyar Turai da kuma Ireland ta Arewa ta Burtaniya. Akalla mutane 12 sun mutu bayan da wata gagarumar zaftarewar laka ta binne gidaje da yawa a tsakiyar Philippines a yau Alhamis. Wannan bala'i na baya-bayan nan ya faru ne sa'o'i bayan fitowar rana a birnin Naga da ke tsibirin Cebu. Kwana da kwanaki da aka kwashe ana tafkar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, shi ya janyo zaizayewar lakar saman akan saman tsaunuka, abinda ya bankaɗo laka zuwa kan gidajen mutane. Hukumomi sun ce akalla mutane 50 suka ɓace, kuma ana fargaba sun makale ne a gine-gine. Lamarin da ya faru yau Alhamis yayin da mazauna babban tsibirin Luzon ke kokarin farfadowa daga bala'in zaftarewar laka da suka faru a yankin sakamakon mahaukaciyar guguwar tekun Mangut.
Masu sauraro, anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da dalilin Allah kai mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger da Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Daula Salim da ta tana ne gabatar da shirin da kuma Julie Leather Reaction da ta hada da bada umarni da injiniya mai nayo Glam Hollis ni Ibrahim Jarmai ke cewa mu huta lafiya.